Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a wasu tambayoyi da aka masa cewar ko ya shirin bada bahasi akan hirarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey yayi hakan bisa rantsuwa. Sai ya ce ya shiri 100%. Sai dai ya gaggauta cewar zai yi hakan amma ba bisa rantsuwa ba. Shugaban ya bayyana karara cewa a shirye yake ya bada amsoshi na tambayoyi da wani tsohon director FBI Robert Mueller wanda ke jagorantar wani kwamiti na musamman da ke binciken katsalandar da Rasha ta yi ga siyasar Amurka. Musayar kalamai tsakanin shugaba Trump da 'yan jarida ya gudana ne a fadar White House a lokacin da yake amsar bakuncin shugaban kasar Romania Klaus Iohannis wanda yake tare da shi a taron manema labaran. Ya ce James Comey ya tabbatar da abubuwa da ya faɗa a baya kuma wasu abubuwan da ya faɗa gaskiya ne, inji shugaba Trump. Ya ce Comey ya yi ƙarya bisa rantsuwa a shekaran jiya Alhamis lokacin da ya gabatar da kansa gabar kwamitin kula da ayyukan leken asiri na Majalisar Dattawan Amurka. Da yake ci gaba da mayar da martani akan jawabin Comey, Trump ya nanata cewar bahasin Comey na tabbatar da babu wani haɗin baki ko kuma karan tsaye da aka yi wa shari'a da aka yi wa bincike, amma dai dan fallasa ne. Birtaniya ta shiga cikin rudani na siyasa a jiya Juma'a biyo bayan rawan gani da babban jam'iyyar adawa ta kasar Labour ta taka a ƙuri'ar da aka kada a kasar, wanda hakan ya hana Prime Minister Theresa May da jam'iyyarta ta masu tsatsauran ra'ayi ta Conservative samun rinjaye a majalisar dokokin kasar sakamakon karuwar matasa da suka shiga a zaben bana. A wani abin da aka kira gagarumin zaɓe a tarihin wannan lokaci na zaɓen Birtaniya, cacar da Theresa May ta yi na faɗaɗa rinjaye na jam'iyyarta a majalisar bai cimma nasara ba, wanda hakan ya haifar da tambaba a kan ko za ta iya jagorantar gwamnati na marasa rinjaye tare da taimakon jam'iyyarta North Ireland Unionist. May tana fuskantar matsin lamba daga jam'iyyar Labour da kuma shugabannin jam'iyyar ta uku da kuma 'yan jam'iyyarta na masu ra'ayin tsatsaura ko kuma Conservative kenan da ta sauka daga mukaminta. Da alamar May za ta huskanci rashin amincewar wakilan majalisa a mako mai zuwa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Somalia sun sha alwashin shan fansa a kan ƙungiyar tsagirin Al-Shabab game da mummunan harin da ta kai a kan sansanin sojin Somalia a Galgala mai yawan tuddai a cikin yankin Puntland a shekaran jiya Alhamis, wanda ya halaka akalla sojoji 48. Shugaban Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo ya yi Allah wadai da wannan hari na rashin imani, kana ya aike wa iyalan sojojin ta'aziyarsa. Farmajo ya ce gwamnati za ta taimaka wa yankin na Putin wato Puntland wurin mayar da martani ga wani hari da aka kai a Afrur mai tazaran kilomita 105 daga kudu maso yammacin Bosaso. Farmajo ya shaidawa manema labarai cewar ba za a kyale 'yan ta'addar ba. Shi ma shugaban yankin na Puntland Abdulwali Muhammad Ali ya ayyana yaƙi da 'yan ƙungiyar Al-Shabab a nan Galgala mai yawan tuddai. Wani jami'i a fadar White House ya tabbatar wa muryar Amurka cewar shugaba Donald Trump da sakataren harkokin wajen Amurka da kuma sakataren tsaron ƙasar sun tattauna akan sanarwar da Koriya ta Kudu ta bayar na dakatar da girke sojojin Amurka masu yaki da makamai masu linzami na ballistic a don Koriya ta Kudu. A ranar Laraba ne Koriya ta Kudu ta sanar da dakatar da shirin yaki da makamai masu linzami a yankin Koriya wanda ake kira THAAD a takaice. Jami'in ya ce Amurka tana da alaka na kudda-kudda kawata Koriya ta Kudu akan wannan batun. Jami'in ya kara da cewa gwamnatin Koriya ta Kudu ta tabbatar wa Amurka cewar ba za ta janye daga yarjejeniyoyi da suka kulla akan shirin dakile makamai masu linzami wanda suka yi a baya ba. Kuma jami'in ya ce Amurka ma ita ma ta tabbatar wa Koriya ta Arewa irin wannan batun.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kokumi ne. Ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi a cikin shirin namu a yau. Muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotanninmu na farko da na biyu za su yi mana bayanin waɗanda cutar sankarau take kamawa da kuma irin matakan da hukumomin kula da kiwon lafiya a jihar Bauchi suka dauka wajen ganin ba a sami bullar cutar a fadin jihar ba. Rahotonmu na uku zai yi mana magana akan kawo ƙarshen yaduwar cutar gubar dalma da ta rinka hallaka ƙananan yara da manya a jihar Niger kwanakin baya. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai leƙa sansanin da ake tsaida ƙananan yara a maradin jamhuriyar Niger domin samar musu da abinci mai gina jiki domin kaucewa kamuwa da cutar tamowa. Rahotonmu na biyar, wanda shine na ƙarshe a cikin shirin, zai yi mana bayanin matakan da hukumomin kiwon lafiya suka ɗauka a jihar Jigawa don kare yaduwar cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria, a yanayi na damuna da ake ciki a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Muhammad Nasir.
Cutar sankarau cuta ce da take ta'azzara musamman a lokaci na yanayin zafi. Kwanakin baya cutar ta yi sanadin rasa rayuka a arewacin Najeriya da dama, inda a jihar Zamfara cutar ta fi kamari. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto.
Shin kowane irin nau'in mutane cutar ta sankarau take kamawa? Ita ce tambayar da na yi wa Dr. Amina Haruna Bature ta asibitin ƙwararru na Ahmed Yarima da ke Gusau a jihar Zamfara.
Ciwon sankarau wato tana kame da mutane da dama, kowa tana iya kama, amma mafificin wanda take kamawa cikin jama'a wato mata masu ciki, yara ƙanana, sannan yaro mutum daga shekara 1 har zuwa shekara 29 duk yana iya kamuwa da ciwon sankarau. Mutum mai ciwon suga haka, sikila, ko kuma wanda garkuwar jikinsa ta rage, kawai mutum mai ciwon HIV ko kanjamau da ake cewa a Hausance, yana iya kamuwa da cutar.
Me yake kawo a kamu da cutar?
Wata kwayar cuta ce wadda ke shiga jiki, amma akwai kala-kala, a turanci ana ce musu bacteria ko kuma viral ko kuma fungal. Shi bacteria in ita ce muke ce Neisseria meningitidis, wato kwayar cuta ce ta Neisseria meningitidis, karama ce haka, tana da kwaya kamar kala biyu a game guda biyu, ana ganinta a lab in ana bincike haka, ana bincike aka ibi jini ko wani abu a gwada. To ita wannan kwayar cutar ita ce ke da kala-kala, serotypes muke ce ma serotypes, wato akwai A, akwai B, akwai C dinta, ita wannan kwayar cutar, akwai W, akwai X dinta. So waɗannan kwayar cutar idan suka shiga jikinka ta hanyar shiga, kuma idan mutum ya shaki iska, numfashin wanda ke da kwayar cutar a jikinsa yana iya samun ta, haka ake samun cutar kanjamau.
Ya mutum zai kare kansa daga kamuwa da wannan cuta?
Gaskiya mutum ya kamata ya bar shiga cikin wannan zafin, especially da lokacin bazara, ya kamata ya bar shiga cikin taro haka ko cinkoso, ya bar kwana cikin daki da ba iska sosai, wanda iska bai iya shiga ya fita sosai. Mun fi son mutum ya kwanta waje. A dalilin haka, idan mutum yana cikin cinkoson nan, ya shaki numfashin dan uwansa wanda ke da kwayar cutar, yana iya samun cutar. So haka ya kamata mutum ya kiyaye cinkoso, sannan ya mutuna da ciki ita ma ta bar shiga cikin jama'a da yawa haka taro. Sannan ne lokacin zafi a bar zama cikin zafi ko daki da bashi da iska sosai, ko kuma wuri da bashi da iska, duk shi ke kawo kwayar cutar.
Daga cikin nau'in wannan cututtuka da kika faɗa, akwai A, akwai B, akwai C, wacce tafi illa?
Wato dukkansu kowane yana da illa, amma wadda muke gani ta yanzu, wato serotype C, C in kenan, gaskiya tafi illa, domin tana zuwa da illoli da yawa sosai.
Kamar da me da me?
Illoli kamar tana kawo yaro ya zo da rashin ji da rashin gani, wani ya zo kuma da sajewar jiki bai iya makan shi komai, wani ya taba kwakwalwar shi bai iya tashi ya ci abinci ko ya makan shi wata lalura tashi, wani kuma in ma ya samu lafiya Allah ya taimake shi ya je makaranta bai iya karatu sosai domin kwakwalwar ta taba sosai, wani kuma yakan zo da zubar jini, wannan wadda muka samu ta kwanan da zubar jini take zuwa, gaskiya tafi zuwa da zubar jini, ga mutum ya zo da jini ta hanci, ta ido, ta baki ko ta kunne, to duk cikin alamomin, ko kuma zaka ga jikin shi kaman boro-boran jini, to su ne alamomin wannan ita serotype C, that is chat din, kuma tafi illa gaskiya a wannan da muke gani.
Dr. Amina Haruna Bature ta asibitin ƙwararru na Ahmed Yarima da ke Gusau a jihar Zamfara kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Lafiya ubangirma kai nake wadege,
lafiya ubangirma kai nake wadege,
ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko, kake biyan bukatu in har na zo da koko, ya rabbi kara kara man dan idi da sako, bibiya wa mai nisa har ta riski babo, umai na so a wakar nan ce wafa da dauko, umai na sarrafa Allah ce da ni miko, baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi, karka shafa roko na ziljada da hasbi, ba nisansa ta tace du yana shakalbi, mai ruko da mai haske musdafa habibi, shi kadai ya san fili shamaki a gaibi, ya wuce karantawa.
A jihar Bauchi ma matakai da hukumomin kiwon lafiya suka dauka ne ya sanya aka sami takaitar ballar cutar ta sankarau a fadin jihar. Inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Gelbu.
Kwamishinan kiwon lafiya Dr. Halima Musa Muqaddas ta yi bayani game da cutar sankarau duk da ba a samu bullar cutar a jihar Bauchi ba. Kwamishinan ta kara da cewa sun dauki matakai kariya.
A yanzu haka nan matakai daman tuntunin muna yin su kuma mun kara zage damtse akan abubuwan da muke yi. Akwai rigakafi na musamman da muke yi na ciwon sankarau. Bayan haka kuma muna kan fadakar da mutane ta yanda za su kare kansu daga cutar sankarau din da kuma ilmantar da su masu jinya na asibitocinmu su lura da cewa idan mutum ya zo da wasu sifofi su yi tunanin ko ciwon sankarau ne. Dan a ƙasa mun aje magani na musamman na wanda in ma an samu mutum da shi ciwon wanda za a yi mishi magani kyauta insha Allah. Sannan kuma muna ƙara ilmantar da mutane ta kan yanda za su yi kwanciya da daddare su kiyaye kar a yi cinkoso a cikin ɗaki a bubuɗe tagogi ta inda iska zai shiga a kwanta a ƙarƙashin ita wannan gidan sauro na musamman don hana cizon sauro amma a tabbatar an bude taga a bar iska ya shiga dakuna. A matsayin wannan cuta a jihar Bauchi ba wanda aka tabbatar da cewa an same shi da wannan cuta. Akwai wasu guda biyu da muka tura ruwan da aka diba na gwaji mu bincika ko shi cutar sankarau din ne amma tabbacin cewa wani ya kamu da cutar sankarau a Bauchi ba mu da kowa.
Kwamishinan kiwon lafiya kenan Dr. Halima Musa Muqaddas a lokacin da take bayani wa manema labarai dangane da cutar sankarau. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo daga Bauchin Yakubu. Cutar gubar dalma cuta ce da ta hallaka yara da manya kwanakin baya a jihar Neja. To sai dai ya zuwa yanzu rahotanni na ishe sashin Hausa na muryar Amurka cewa an kawo ƙarshen yaduwar cutar a jihar ta Neja. Inji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
Ma'aikatar lafiyar jihar Neja a Najeriya ta ce kawowa yanzu babu sauran wanda ke ɗauke da cutar gubar dalma da ta hallaka sama da yara 30 tare da dabbobi sama da 100 a yankin Madaka da ke ƙaramar hukumar Rafi. Dr. Usman Muhammad shi ne daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Neja. Ya yi ƙarin haske akan matakin da aka ɗauka domin tabbatar da kawar da wannan cuta a tsakanin jama'ar wannan yanki.
To alhamdulillah a gaskiya game da wannan guban dalma da ya faru a nan Naija musamman a can karamar hukumar Rafi local government area garin da ake kira can Madaka ward, insha Allah an samu saukin sa sosai kuwa da ita jihar Naija nan da nan ta tashi tsaye to hadin guwen watan kuma kiwon lafiya ta tarayya da kuma wasu jami'o'i kamar Dr. Saborders da insurance sun taimaka musu sai jihar Niger zuwa ganin karshen abun. Shi can kauyen da abun ya faru tunda kaje kaje kaga insha Allah an kamar kasan da ke wajen da su da ruwan da ke wajen da kuma dabbobin shi da ayin testin din su wanda suke da wani problem na game da wannan dalma din an kange hatta kasan da ke wajen da an kwashe wanda aka san yana tattare da wannan dalma guban an tattara an ji an binne an wurin daban.
Yanzu akwai sauran waɗanda cutar ta shafa kamar mutane haka a wurin?
A yanzu wurin nan kan babu sai dai hayyo ana suna sa karban magani waɗanda da masu kamu da wannan cuta suna sa karban magani hayyo kuma insha Allah yanzu ma hagan su baka tsammani ma sun yi wannan fama da wannan cutan ba amma magani yana ana ba su saboda ana gwaji ne a gani yaya gubar ta rage a jiki kuma ya yanayin dalma yake a cikin jinin nasu sannan ana gwadawa.
A halin yanzu dai gwamnatin Najeriya ta ce tana sanya idanu a wajen, inji ministan ƙasa a ma'aikatar ma'adanan Najeriya Honorable Abubakar Bawa Buhari.
To abinda dai zan ce ma yanzu mun je mun aikin yadda ya kamata. Yanzu abinda muke jira mu yi observing ga ko wani abu zai taso nan gaba kuma, amma mu yi kokari mu yi abin da za mu iya yi kuma gaskiya an yaba mu aikin.
Amma ran kai akwai matsala kamfanonin da ke ginin ma'adanai a wannan wurin, mutanen wurin na kuka cewa ba sa sama musu wasu abu na more rayuwa wanda zai zama kamar shine riba su mutanen wurin. Ku kuna magana da kananan kamfanonin masu aiki wurin?
Ayin dai akai kamfanin da ke aiki wurin na mun hana da abubuwan da suka faru, wasu gudu suka yi, so ba mu da bayanin cewa ko kamfani da suke aiki wurin nan duk wanda kaga ya je wurin nan ba bisa ka'ida bane.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Cutar tamowa cuta ce da take kama ƙananan yara sakamakon rashin ingantaccen abinci mai gina jiki. Wakilinmu na maraɗin jamhuriyar Nijar Shu'aibu Mani ya kai ziyara sansanin da ake koyarwa iyayen yara yadda za a haɗa ingantaccen abinci mai sinadarin gina jiki da zai kare yaran da kamuwa daga cutar tamowa.
Yau sha'anin kiwon lafiya zai shiga a sansanin da ake tsaye da ƙananan yara sakamakon rashin abinci mai gina jiki da ke kawo musu tawaya, kuma sukan samu tallafi daga waɗansu ƙungiyoyi masu hannu da shuni. Madam Hassan Bibata, shugaban asibitin kan giwa.
Tunda kwamusan kala biyu ne, akwai wadda kwamusan ake ce mata wadda sever mai tsanani, ita kuma wadda kaɗan mutum ya shiga mai tsanani kenan mai sauki ita ce ake ce ma modere. To duka biyu muna kula da su.
Anan likita kan giwa, akalla kuna samun yara nawa masu wannan cuta ta kwamusu?
Abin da ake ce ma karenas, kamar masu kwamusan akalla muna samun yaron da ya kai 7-8 sabon shiga ga ini muna samu. Kannan kuma shi wannan wanda ake ce modere kenan krenam, su a ini muna samun yaran da ya kai 30 wani bi ma har wuce nan.
Yaran anan birnin Maradai ke samun su ko hada karkara?
To gaskiya mafi yawa duka daga karkara suke zawwa. Cikin yaran nan na krenas yaro 8 din nan bai wuce ba a samu yaro 2 ne na Maradai. Cikin krenam kuma yaran nan cikin yaran 30 din nan bai wuce ba a samu yaro 5 na Maradai. Duk zalla yan karkara ne suke zawwa.
Cikin ta akwai kungiyar ke tallafawa
UNICEF ita ke kula da abin da ya shafi kwamusokin krenas, kannan fam tana kula da abin da ya shafi krenam.
Galibi dai matsala ita ce da ƙarancin abinci cikin iyali musamman a karkara, inji ta bakin waɗansu uwayen ɗiya.
Kwamuso ta kawo ne gaskiya an kai kimanin sati.
Aka rike ku anan ne?
Aka rike minan ne ba, ana ba mu sati sati.
San gida mu kuke ba shi?
Wani bi an samu ruwa wurin hura ana ba da.
Kuma menene ya kawo ni yaro ke da matsala abinci babu abincin da za na ba shi dan horo-horo ne sai ayya kuwa ina ba shi.
Nan ne likitoci idan kuka zo likita me suke ba ku?
Ana ba mu fulanti kuma duk sati mu zo awo, kuma yaro in ba lafiya sai a ce kahin awo sai mu maido shi a mashi magani.
Dudade an san halin da al'ummar karkara take ciki. Madam Hassan Bibata da mai kira ga uwaye su nisanta da tamuwa ga yayansu.
To shawarwarin da zamu ba da ga uwayen diya da su kula da abincin da yaran suke ci, tunda in uwa bata koshi ba yaro uwaye su zanki ba yaran su abinci mai gina jiki. Kita matan nan na karkara nan ke da matsala abinci yaro hura-hura ce kullu, aluke akwai lokacin da wata kaza zuwa wata kaza ga abincin da ya dace a ba yaro mai gina jiki ya ci. Su wake kinga, su legume kinga da menene duka ana yi bancin nono.
Uwayen diya wani irin matsaloli suke cewa suna fuskanta da su?
Madam in mu kwatanta mu ce dan me yasa yaran ke haka ya lalace ko gashi bai da nauyi ko bai da wani abu, suna nuna su ce madam mu ma kanmu muna neman abincin da zamu ci balle dada abincin da zaka ba yaro.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
Yanayi na damuna yanayi ne da ke samar da sauro wanda ke kawo zazzabin cizon sauro wato malaria. Hukumomi a jihar Jigawa sun ɗauki matakai da dama domin kare yaɗuwar cutar na zazzabin cizon sauro a wannan yanayi na damuna da muke ciki. Halimatu Abdullahi na ɗauki da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Zazzabin cizon sauro malaria, kamar yadda kowa ya sani, matakan da ake ɗauka kala biyu ne, akwai na rigakafi na kar a kamu da kuma na kawo ɗauki idan mutum ya kamu. Wanda ake ɗauka na kada a kamu su ne sun haɗa da raba gidajen sauro da tabbatar da cewa mutane suna kwana da shi. To yanzu haka nan muna raba gidajen sauron nan ga mata masu juna biyu a lokacin da suka zo asibitin awo, ko kuma ga yara wanda su gama allurar rigakafi. Wato manufar wannan shi ne don ya zama cewa yaran da aka haifa sababbi suna da wannan giran sauro da zai kare su da uwarsu a lokacin da suka fi kowane yanayi saurin wato kamuwa da wannan larura. Wannan ya biyo baya ne saboda mun yi gangami na raba gidan sauro wajen kala uku a cikin 'yan shekarun nan. A binciken da muka yi muna tunanin ganin cewa har yanzu akwai gidajen sauro nan masu dimin yawa a cikin gidajen mutane. Abin da ake bukata shine wannan top up din a danga dan ba da su kadan da kadan da kadan da kadan dan kada ya zama cewa sun kare akan yadda ake amfani da shi. Bayan wannan kuma akwai abin da ya shafi environmental management, abin da ya shafi aikin gayya da shara da ake tafadar kawo mutane a yau da kullum. Bayan wannan kuma ana ba mata masu juna rigakafin sinadarin SP wanda shi ma yana kare su daga kamuwa da ciwon zazzabin cizon sauro. To wannan kadan daga cikin wanda muke yi kenan na bangaren rigakafi. Wannan bangaren kuma wanda Allah ya sa suka gamu da ciwo muna ba da magani mai inganci na dangin ACT din nan wanda kuma shi ma kyauta ake ba ba ma maganin ba har ma da na'urar da ake gwada malaria din na RGT wanda ake kanana asusi na kauye su ma duka kyauta ake yin su kuma idan mutum ya zo za a ba shi magani kyauta duka asusucin da muke ba da irin wannan tallafi na kyauta. To bayan wannan kuma akwai abin da ya shafi ba da magani gaba ɗaya dai na mata da yara, mata masu juna da yara kanana wanda wuce shekaru biyar ba magani na kyauta wanda tallafi na rayuwarsu gaba ki ɗaya. Abin da ya shafi maganin zazzabi da malaria da tari da dai sauran mura da sauran cututtukan kananan yara da na mata masu juna. To duka waɗannan suna cikin abubuwan da ake packaging domin tanadin kada damuna ta zo ruwa ya sauka mutane ba su zo cikin abin ya zo mana babu shiri domin gudu da daga matsalar wannan problem na malaria kamar da kowa ya sani.
Dr. Kabir Ibrahim kenan babban sakatare a hukumar lafiya daga jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoton daga Dutse a jihar Jigawa, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Ya Allah na huka.
A nan Katsina mun yi recording din case na fiyade sun fi 100 wadansu in kaji kaman kai kwalla.
Muna da ƴan majalisun jaha guda 40 babu mace ko daya. Muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40 babu mace ko daya. Muna da ƴan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko daya. Ga gwamna ga mataimaki duka ba mace.
Akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin riƙe mata ka bata inda za ta zauna, ka bata abincin da za ta ci, ka bata tufa, ka bata makwanci, to idan ba ka da wannan kada kai aure.
In ka mare ni daidai ne in mare ka, tunda dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka, ka ɗauki ido a ɗauki naka, ka ɗauki haƙuri a ɗauki naka, don me in kai mari ba za a rama ba.
Auren nan a hannun maza yake, idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu, ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakunan su su gyara ba, kaga ba lalle ne su rike mu ba.
Abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne, babu makaranta ko daya wadda za a ce ɗalibai na zuwa.
Suka daddane min kafana da hannuna, sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona, sai suka yi lalata da ni.
Mun samu bayanai waɗanda suka ɗaga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa daɗi.
Ai ban shi kaɗai aka yi wa ba, akwai mamunitin da aka yi mai.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru ƙarfe 5 agogon Ghana.
Jama'a tambaya ni ke da in waɗi ko ka in waɗi, in yi shuru ko in yi magana.
Jama'a, abinda ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.